sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum barkanku da kasancewa tare da mu. Da fatan ana shan hantsi lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka saki dawowa don gabatar muku da shirinmu na hantsi yau Juma'a 11 ga watan Agusta na shekarar 2023. Bayan an sha labaran duniya za a ji mahangar masana kan tattalin arziki a game da Niger sakamakon takunkuman da ECOWAS ta kakaba mata.
Niger wata kasa ce wanda kusan a ce yar uwa ce ga Najeriya, wanda duk yawancin kasuwancin ta ta'allaka ne da Najeriya. Najeriya ma so da yawa jahohin da ke iyaka da Niger din sun ta'allaka da kasuwanci da Niger.
Muna dauke da tsarin bayani a cikin shirin. Sannan a Ghana, tsarin shayar da jarirai tsantsan nonon uwa yana fuskantar gaggaro. Kamar kullun a rana irin ta yau Juma'a, muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda ni Aisha Mu'azu na shirya kuma zan gabatar. Amma yanzu za mu fara da shan labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniyar. Gwamnatin sojan kasar Niger ta yi barazanar kashe habararren shugaban kasar Muhammad Bazoum idan kasashe da ke makwabtaka da ita suka yi yunkurin daukar matakin soji don maido da mulkin sa, inji wasu jami'an kasashen yamma su biyu. Rahotanni sun ce wakilan gwamnatin mulkin sojan sun shaidawa mataimakiyar sakatariyar harkokin wajen Amurka Victoria Nuland a ziyarar da ta kai a kasar amma a cikin wannan mako cewa za su kashe Bazoum inda har aka yi yunkurin shiga tsakani da kasashen waje, kamar yadda wani jami'in sojan yamma na duniya ya shaidawa kamfanin dillacin labarai na Associated Press akan halin da ake ciki a kasar. Wani jami'i na Amurka shi ma ya tabbatar da wannan labarin, wanda shi ma ya nemi a saka sunansa saboda ba shi da izinin magana da manema labarai kamar yadda AP ta rawaito. Jami'an su biyu sun zanta da AP ne jim kadan kafin kungiyar ECOWAS ta bada umarnin fara tanadin rundunar da za ta yi amfani da su wajen maido da demokaradiyya a Niger. Kungiyar tattalin raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS ta baiwa shugabannin sojin kasar wa'adin ranar Lahadi da ta gabata da su sauya juyin mulkin. Bayan karewan wa'adin a ranar Lahadi, sojojin Nijar sun rufe sararin samaniyar kasar, suna nuni da barazanar shiga tsakani a matsayin dalilinsu. Sojojin dai sun kuma yi alkawarin kare kasar daga duk wani hari daga kasashen waje. Wani makami mai linzami da rashe ta harba da yammacin jiya Alhamis ya fada a wani hotel da ma'aikata na Majalisar Dinkin Duniya ke yawa amfani da shi a birnin Saporizhzhia na kasar Ukraine, lamarin da ya sanadin mutuwar mutum guda kana da wasu 16 da suka jikata. Birnin Saporizhzhia ya sha fama da barin wuta daga kasar Rasha. Wuta dai ta tashi a wani ginin fararen hula bayan da makami mai linzami ya afka wa mazauna ginin, inji shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. An faɗa cewa otel ɗin Rescat nan ne ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya sukan zauna a duk lokacin da suke aiki a birnin. Dennis Brown, shugaban ayyukan jin kai na Ukraine wato na Majalisar Ɗinkin Duniya a Ukraine, yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe wani ɗan ƙasar Burtaniya a cikin wata ƙazamar zanga-zanga a birnin Cape Town na ƙasar Afirka ta Kudu bayan da mota da yake ciki ya shiga cikin tarzomar. Mutumin mai shekaru 40 a duniya yana zaune ne a kujerun fasinja a cikin motar lokacin da aka harbe shi a kai, inji 'yan sandan Afirka ta Kudu. Wasu fasinjoji biyu da wani jinjiri suna cikin motar. 'Yan sandan dai sun ce an kai fasinjojin zuwa asibiti domin kula da lafiyarsu. 'Yan sandan Afirka ta Kudu sun ce an fara shari'a kan kisan kai na harbe-harben wanda ya faru a makon jiya a garin Nyang da ke kusa da filin sauka da tashin jirage na Cape Town, kuma 'yan sandan sun tabbatar da hakan ne a jiya Alhamis. An kama akalla mutane 120, inji ministan 'yan sanda Becky Kelly, bayan harbe-harbe da dama da kuma 'yan fashi da makami da masu kwasar ganima da kuma kona motoci wanda suka hada da motocin safa na hukumar birnin.
To nan da ba da jimawa ba, baba zai sake shigowa ya karanto sauran labaran. Yanzu za mu share fagen rahotanninmu da wannan rahoton. Mai cewa juyin mulkin da aka yi a Niger ya jefa kasashen yammacin Afirka cikin rashin tabbacin abin da ka je ka da iya dawo. Sakamakon matsayar da ECOWAS ta dauka na tabbatar da an dawo da mulkin demokradiyya ko da ku ya buƙaci yin amfani da ƙarfin soji wanda ta umurci dakarunta da zama cikin shiri bayan kammala taron kolin da kungiyar ta yi a jiya Alhamis a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. A wata hirar da na yi da masanin tattalin arziki ko malami a jami'ar tarayyar Najeriya da ke Kashiri a jihar Gombe, Dr. Isa Abdullahi ya shaida cewa takunkuman na ECOWAS wato zai raunata harkokin kasuwanci da kuma tattalin arzikin Nijar da kasashen da suke makwabtaka da ita musamman ma arewacin Najeriya.
Wannan matsala ta takunkumi wato sakamakon juyin mulki da aka yi a kasar Nijar wani abu ne wanda gaskiya ba abu ne mai daɗi ba a nan ƙasashenmu na Afirka ta yamma, kuma wani abu ne wanda ya fara zama kamar ruwan dare domin yanzu ƙasashe kamar Mali, Burkina Faso, Guinea Conakry, Niger ɗin a yanzu ƙasashe huɗu kenan a Afirka ta yamma. Ɗaya kuma daga makwabtanmu na gefe nan kaɗan wato Chad kuma haka a ƙarƙashin sojansu, saboda haka ya zamanto waɗannan sojoji suna ƙara ƙarfi a cikin wannan yanki bayan demokradiyya ita ce gwamnatin da ake yayi yanzu a duniya. An daina amfani da gwamnatocin soja saboda rikice-rikice da nuna ƙarfi da kuma rashin ƴanci a cikin gwamnatocin nan. Sannan gwamnatin soja ƙarfi suke amfani da shi iya ganin daman su ba ranar da za su sauka almulki. To kin ga waɗannan duk ba su zamanto abin da ake yayi ba yanzu a duniya. Yau an sa takunkumai masu yawa a ƙasar Nijar saboda juyin mulki, domin a tirsasa ko a takura musu ganin cewa sojojin nan su miƙa mulki ga hannun farar hula, musamman ma gwamnatin da ita ke kan mulki kafin suka hanbare ta. To waɗannan abubuwa sun shafi kamar hana zirga-zirga da tashin jirage na kwata-kwata ma a Nijar. An hana kuma zirga-zirga na mutane da kasuwanci tsakanin Najeriya da Nijar, an katse wutar lantarkin da Najeriya take ba Nijar ɗin, an kuma rufe asusun bankuna na gaba ɗaya gwamnatin ƙasar Nijar da kuma mutanen da suke cikin gwamnati manya-manyan da suka karɓe mulkin da dai sauran takunkumai iri-iri. To tabbas wannan abu ne da aka sani cewa Nijar wata ƙasa ce wanda kusan a ce ƴar uwa ce ga Najeriya, wanda duk yawancin kasuwancin ta ta'allaka ne da Najeriya. Najeriya ma so da yawa jihohin da ke iyaka da Nijar ɗin sun ta'allaka da kasuwanci da Nijar. To yau an rufe iyaka, akwai matsala sosai abin da ya shafi cinikayya, akwai abin da ya shafi tattalin arziki, akwai abin da ya shafi hada-hadan kuɗi, akwai abin da ya shafi shiga da ficen abinci ma. To duk waɗannan abin mutanen Nijar za su shiga cikin matsatsi mai yawa, kuma in aka matsa yayyawa za a shiga cikin kangi, wanda kuma ƙasashen Afirka su ne za su zamanto daga baya sai sun taimaka wa talakawan ƙasar. To gaskiya ina ganin wannan abu a dama ma gashi kasuwanci da cinikayya da ke tsakanin ƙasashen Afirka ba yawa bane yake da shi. Idan an ɗauki nahiyar Turai za a ga Turai suna da kasuwanci tsakanin ƙasashensu ya kai kamar 80 a cikin 100, su ne su suke kasuwancinsu, 20 ne kawai wajen Turai. To mu Afirka kuma kusan akasin haka ne, 20 ne da ɗan wani abu bai cika 30 ba a cikin 100 na kasuwanci tsakanin mu ƙasashen Afirka, akasari da ƙasashen waje muke. To ɗan kaɗan ɗan da ake ririta, kuma yanzu sakamakon juyin mulkin tsakanin Najeriya da Nijar an ɗan rurrufe, kamar misali yanzu jihar Katsina da Kano da kuma jihar da take daga Nijar ɗin wanda take farko-farko da ta haɗa da Katsinar wato Maraɗi kenan. To su ma duk dai waɗannan suna ta ƙorafi da koka cewa dukkan kasuwancinsu sun durkushe saboda wannan takunkumi.
Masanin tattalin arziki kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullun Dr. Isa Abdullahi na jami'ar tarayya da ke Kashiri a jihar Gombe kenan. Yanzu ga Baba ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
Iran ta tabbatar a jiya Alhamis cewa tana tsare da wasu fursunoni Amurkawa 5 a gida domin musaya da biliyoyin dalolinta da aka rike a Koriya ta Kudu, al'amarin da ya zo a daidai lokacin da Tehran ɗin ta kwashe watanni tana nuna shirinta na yin musayan fursunoni da Washington. A ƙarƙashin wannan yarjejeniya da wata ƙasa za ta shiga tsakani, za a saki 'yan ƙasar Iran guda 5 da ke ɗaure a Amurka, kana za a mayar mata da kuɗaɗenta da ake riƙe da su a Koriya ta Arewa, kuma za a tura kuɗaɗen ne zuwa ƙasar Qatar. Tehran tana faɗa a cewar kamfanin dillancin labaran IRNA. Iran ta ce wannan yarjejeniyar ta kunshi kimanin dala biliyan 6 zuwa biliyan 7 wanda ake rike da su sakamakon takunkumi da aka dora akan kudaden. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya faɗa a jiya Alhamis cewa cire Amurkawa guda biyar daga gidan yari mataki ne da ya dace. A ƙarshe, hukumomin leƙen asirin Amurka sun nemi faɗaɗa jerin sunayen ƙasashe, kamfanoni da ma waɗanda ba na gwamnati ba, waɗanda suke ƙawance da su don samu da kuma raba bayanai akan barazanar da Amurka da ƙawayenta ke fuskanta. Wannan sauyi na wani bangare ne na sake tunani da aka bada umarni a cikin sabon dabarun leƙen asiri na ƙasa wanda aka bayyana a jiya Alhamis da ke nufin ƙara shirya Amurka ga ainihin dimbin barazana da bai tsaya a kan masu fafatawa da ita na ƙasa da ƙasa kaɗai ba, irin su China da Rasha ko kuma ƙungiyoyin ta'addanci kamar su Al-Qaida da kuma ƙungiyar IS. Amurka tana ƙara fuskantar yanayi mai cike da barazana masu alaƙa da juna, a cewar daraktan hukumar leƙen asiri na ƙasa Avril Haines, wanda ya bada misali da ƙalubale da dama daga manyan ƙasashe na duniya kamar China da Rasha da ma sauyin yanayi da ba annoba irin wato COVID-19.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotonmu na gaba. Duk da mahimmancin shayar da jarirai tsantsan nonon uwa na watannin shidan farko na rayuwarsu, galibin mata masu aiki suna fuskantar kalubale wajen aiki da wannan tsarin shayarwar, a cewar ma'aikatar lafiya da hukumar abinci da magunguna ta kasar Ghana cikin wata sanarwa dauke da sa hannun shugabannin hukumomin gwamnatin biyu. Ga rahoton da Duwan Abbas ya aiko mana daga babban birnin kasar Ghana, Accra.
Dr. Patrice Kuma da Dallas Dako sun yi kira ga masu ruwa da saki da sun ka hada da gwamnati, ma'aikatu, kungiyoyin 'yan kasa da na unguni su yi aiki tare yadda za su samar da yanayi da ya dace wa uwaye ma'aikata su shayar da 'ya'yansu mama. Jawabin nasu ya ce shayar da maman uwa ne haƙƙin yara na farko wurin tabbatar da rayuwa da cigabansu. Ya ce takin bana damar shayar da mama samar da canji wa iyaye ma'aikata, ya jaddada muhimmancin samar da yanayin ba da tallafi da zai bar uwaye masu shayarwa su ci gaba da shayarwa ba tare da ya shafi aikinsu ba. Sun nemi a gabatar da tsarurruka na ƙasa da za su kare haƙƙoƙin shayar da mama na uwaye ma'aikata da sun ka hada da shirye sauƙaƙa musu aiki da kuma samun hutun shayarwa. Wata babban nurse a hukumar kiwon lafiyar Ayawa ta gabas Kajiya Maimunat Yusuf Tachi ta tsaye mamma don shayarwa daidai yake a daraja da shayar da mamma ɗin muddin an yi shi cikin tsafta. Madam Yusuf ta yi wannan magana ne a nan Accra yayin bikin makon shayar da mamman uwa na duniya wadda a duk shekara ake yin sa makon farko na watan Agusta.
Express breast milk has the same quality as the one the baby suckles, but it should be done under hygienic condition.
Darajan ta tsakanin ruwan mamma daidai yake da ruwan mamma da jariri ke tsotso, sai dai yana bukatar in za a tace mamman a yi shi cikin tsafta. Tatsatsan ruwan mamma na iya zama yadda yake cikin ɗaki mai ɗumi har sa'o'i 6, za a iya adana shi cikin freezer a bisa la'akari da ƙarfin freezer. In aka saka shi cikin freezer aka zo za a shayar da jariri, yaya za a yi?
If you get warm water and then you place the milk inside the warm water, you don't boil the milk.
Za ka samu ruwa mai ɗumi sai ka saka ruwan maman a ciki, ba za ka dafa ba, za ka saka shi cikin ruwa mai ɗumi ne ya yi ɗumi, kasancewa ruwan mama kansa na da ɗumi. Ba a dai fai ƙarfafa shayarwa kwalba ba, saboda ƙwayoyin cuta na iya ɓoyewa jikin makulli ko dai marfin kwalban. Shi yasa an fi son a shayar da yaro da kaf da kato don kiyayewa. Shayarwa da ruwan mama na da muhimmanci ga rayuwa, saboda yaron na buƙatar ya girma da kyau, ya samu nauyi da duk komai da ake bukata. Saboda haka muhimmanta maƙautanmu, danginmu, ƙannenmu mata su rinƙa shayar da maman uwa, saboda zai yi matukan tasiri da lafiyar yaro. Ga wata da tace ta shayar da danta mamma tsawon wata 6 ba tare da bashin ruwa ya sha ba, kuma ta ga amfanin haka.
Sunana Libabatu, na shayar da dana mamma na tsawon wata 6 a tare da na bashi ruwa ya sha ko da rana ɗaya ba. Na koga amfanin sa sosai. Yaro bai samu wani cirota. Idan kuma na tafi da shi awo, nurses na tambaya na me nake ba yaro. Alhalin kuwa ban bashi komai, mamman nan kadai yake sha. Sai sa kowa ya iya yayi zai ga amfanin sa.
Wata kwararra a fannin cimaka mai viscosity ta ce akwai dangin ababa masu gina jiki da yawa cikin ruwan mamma, saboda haka shayar da shi na da amfani ga uwa ne da bebin kanta gabaki daya. Saboda haka kar uwa ya saki ko yaushe su shayar da ƴaƴansu mamansu. Ridwanullah Muktara, Abbas, Sashen Kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan faifan.
Shit, I'm babu shi ranar ne rai ma babu shi
madalla yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 3 dare da minti 20 yanzu ga shirin mu na gaba barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi zai yi nazari ne akan yadda kasashe masu kananan karfi za su iya cin gajiyar kudin diyar da manyan kasashen da suka ci gaba suka kebe don inganta harkokin sauyin yanayi a waɗannan kasashe masu karancin tattalin arziki. Yato Farfesa Adamu Idris Tanko na Jami'ar Bayero wanda ya bayani a game da wannan tsari.
Ya za a yi yanzu kaman su kasashe kanana irin namu na Afirka ya zama na cewa suna cin gajiyar wannan kudade a cikin wayannan asusu. Babban al'amari dai shine ya zama na cewa idan ka ce ka yi aiki iri kaza ya zama na cewa ka ba da hujja na irin aikin da kai. Misali a ce ka yi aiki wanda zai zama na cewa za a biya ka hakkinka na wannan aiki ya zama na cewa an ga irin aikin da kai to yadda za a ga irin aikin da kai shine babban al'amari wanda duk sai ka ba da hujja kuma ba da hujja sai ka fito da alƙalima wanda za su nuna cewa ga irin aikin da kai ga ma irin yanayin da ka tarar ga kuma irin aikin da kai ga kuma abubuwan da ya sauya saboda aikin da kai to wannan samar da alƙalima su ne masu wahala mu a ƙasashen mu na Afirka tunda mu kaga yadda muke gudanar da rayuwarmu ba wai rayuwa ce da za a ce komai akwai kididdiga ba to su kuma manyan ƙasashe na duniya gaskiya kididdiga ita ce rayuwarsu to wannan shine ake neman tallafi na kusan kowa musamman kamar yadda kika yi zancen jami'o'i da sauran manyan hukumomi na bincike ya zama na cewa mun samar da wani kundi na ajiye alƙaliman yanayin da yake akwai da kuma abubuwan da muka yi da kuma abubuwan da suka canza domin ayyukan da muka yi to wannan ba ƙaramin al'amari ba ne musamman ganin cewa su waɗannan manyan ƙasashe su ne suke da kayan aiki na bincike da za su iya samar da waɗannan alƙalima mu kuma a ƙasashenmu gaskiya ba mu da su shi yasa ko jami'o'inmu za ku ga babu wani guri da za a ce gashi jami'a ta ajiye alƙalima na shekara 50 na shekara 100 na yadda yanayi ke wato wannan shi yasa dole sai har an samar da yanayin da za a rika samun haɗin gwiwa na su jami'o'inmu da nan ko kuma hukumomi na bincike da suke nan ƙasashen Afirka da kuma su manyan ƙasashe na duniya
shi kuma dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Salih Anka yayi bayani ne a game da manufar kafar rundunar adalci kan kula da al'amuran sauyin yanayi
akwai matsala sannan ayi maganin ta so maganin shine kungiyoyi da kuma al'umma na gari su fahimci cewa idan akwai matsalolin nan sun fahimce ta idan za su hada muryoyin su mu kuma mu tattara musamman yawanci da muke iya samu mu je taron nan na duniya baki daya amfanin yin wayannan shine kamar kafa wannan kungiya ta rundunar adalci akan canji ko dumamar yanayi shine mu karbi sakonni daga kananan kungiyoyi kananan garuruwa mu tattara mu kai ƙasa sa kuma mu zauna baki daya a fitar da murya daya a tafi can aje a tabbatar cewar matsalolin da ake fama da su ba wai an je an shashayi ba amma a saurare su kuma ayi maganin
ana sa bangaren kuma masanin tattalin arziki musamman yadda ya shafi al'amuran sauyin yanayi Dr. Rabiu Tukur Hassan yayi bayani ne a game da dangantakar da ke tsakanin matsalolin sauyin yanayi da tattalin arziki
babu shakka akwai dangantaka mai nauyi tsakanin sha'anin tattalin arziki da matsalolin sauyin yanayi da duniya ke fuskanta a wannan lokaci masana sun tabbatar da cewa dangantakar ta kai ga dangantaka da zaka iya bata ma'anar dangantaka ce mai kaifin matsayin tsakanin rai da mutuwa. Abin da yasa na faɗi haka shine dukkanin wani abu wanda Allah ya tsara shi domin ya zamanto sinadari wanda bil adama zai amfani da shi gaba daya a rayuwarsa sun shafi abubuwa ne wanda ake samun su daga cikin yanayin inda Allah ya aje bil adama, ma'ana a ƙasa. Idan da mutum zai duba gabas da yamma, kudu da arewa, kusan duk abin da zaka gani wanda ya shafi wani abu wanda ake mu'amala da shi na ci ko na sha ko na sutura ko na muhalli, dukkan abin da ka ganshi idan ka dube shi zaka ga an ka ba asalin sa daga ƙasa aka samu shi, ko kuma daga abin da ƙasa ta fitar, ma'ana shuke-shuke ko itatuwa ko bishiyu ko duwatsu ko kwarrai ko koguna da shauransu. Waɗannan abubuwa waɗanda Allah ya tanadar mana abun masarufi wanda za mu rayu a kai a zamanmu na duniya, gaba ɗayansu kusan daga ƙasa suka fito. Ita kuma ƙasa Allah ya tanadar mata abin da zai kyautata ta domin ta zama ta ci gaba da ba samar da waɗannan abubuwa na buƙatu namu. Don haka daga abin da zaka sha, daga abin da zaka ci, daga abin da zaka yi sutura da shi, daga abin da zaka tasarifi da shi, dukkaninsu daga cikin abubuwan da Allah ya tanadar mana ne wanda zamu amfani da shi. To sai ya kasance a kuma yadda Allah ya tsara ita ƙasar da abin da ke tattare da ita, ya yi mata wani tsari da wani sikili na kyautatawa, domin idan ta kyautatu abubuwan da zamu samu na amfani da masarufi daga ita ƙasar su ma za su kyauta.
Sauraro duka abinda lokaci ba mu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon, sai a biyo mu bashi a cikin shirinmu na gaba idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin bakin namu Farfesa Adamu Idris Tanko, Umar Salih Anka, sai kuma Dr. Rabiu Tukur Hassan da lokacin abokan aiki musamman ma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Wannan haka yake, yanzu kuma kafin mai sallama da ku ga baba ya sake dawowa da labarai, amma wannan karo a takaice.
To Aisha, a takaice, gwamnatin sojan ƙasar Nijar ta yi barazanar kashe hanbarerren shugaban ƙasar Muhammad Bazoum idan har ƙasashen da ke makwabtaka da ita suka yi yunkurin ɗaukar matakin soja don maido da mulkinsa, in ji wasu jami'an ƙasashen yamma su biyu. Rahotanni sun ce wakilan gwamnatin mulkin sojan sun shaidawa mataimakiyar sakatariyar harkokin wajen Amurka Victoria Nuland a ziyarar da ta kai a ƙasar a wannan mako cewa za su kashe Bazoum idan har an kai yunkurin wato shiga tsakani da ƙasashen waje, kamar yadda wani jami'in sojan yamma a duniya ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press akan halin da ake ciki a ƙasar. Wani makami mai linzami da Rasha ta harba da yammacin jiya Alhamis ya fada a wani otel da ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya ke yawa amfani da shi a birnin Saporizhzhia na ƙasar Ukraine, lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutum guda kana wasu 16 suka jikata. Birnin Saporizhzhia ya sha fama da ɓarin wuta daga ƙasar Rasha. Wuta dai ta tashi a wani ginin fararen hula bayan da makami mai linzami ya afka wa mazauna ginin, in ji shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky. An kashe wani ɗan ƙasar Birtaniya a cikin wata ƙazamar zanga-zanga a birnin Cape Town na ƙasar Afirka ta Kudu bayan da motar da yake zaune a ciki ta shiga tarzomar. Mutumin mai shekaru 40 a duniya yana zaune ne a kan kujerun fasinja a cikin motar lokacin da aka harbe shi a kai, in ji 'yan sandan Afirka ta Kudu. Iran ta tabbatar a jiya Alhamis cewa tana tsare da wasu fursunoni Amurkawa 5 a gida domin yin musaya da su da biliyoyin dalolinta da aka rike a Koriya ta Kudu, al'amarin da ya zo daidai a lokacin da Tehran din ta kwashe watanni tana nuna shirinta na yin musayan fursunoni da Washington.
Thomas Sauraro, da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu a yau. Sai zuwa can an jima da la'asariyarku idan Allah ya yarda, ku ji wasu abokan aikinmu da sabon shirin. Yanzu a madadin baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu da ma injiniyanmu na yanzu Mr. Jimmy Cook, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama.